صدق ويعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.
Allah madaukakin sarki, bada a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Allah ya ce am kuntum shuhada, ko kun kasance kuna nan, idh hadara yaqub al-maut, a lokacin da mutuwa ta zo wa annabi yaqub. Idh qala li banihi, yayin da yace da ƴaƴansa, ma ta'buduna min ba'di, me za ku bauta a bayana? Qalu na'budu ilaha, suka ce za mu bautawa abin bautarka, wa ilaha aba'ika, da abin bautar iyayenka, Ibrahim, annabi Ibrahim, wa Isma'il, da annabi Isma'il, wa Ishaq, da annabi Ishaq, ilahan wahida, shine abin bauta bisa gaskiya da cancanta shi kadai. Wa nahnu lahu muslimuna, kuma mu masu miƙa wuya ne gare shi. Tilka ummatun qad khalat, wannan al'umma ne wanda sun riga sun shuɗe. Laha ma kasabat, abinda suka aikata na alkhairi yana gare su. Walakum ma kasabtum, kuma abinda kuka aikata idan kun yi na alkhairi yana gare ku. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, ba za a tambaye ku abin da suka kasance suna aikatawa ba. Waɗannan ayoyi guda biyu, kafin mu zo bayanansu kai tsaye, a jiya mun tsaya ƙarshen ayar da annabi Ibrahim da annabi Yaqub suka ba wa ‘ya’yansu wani umarni na musamman, shine wala tamutunna illa wa antum muslimuna, cewa kar ku yadda ku mutu face sai kuna musulmai. Sirrin mutuwa a musulunci shine addinin da idan ka je wa Allah da shi, Allah zai karba. Amma duk wani abu da ka mutu, duk wani abu da za ka mutu a kansa in dai ba musulunci ba ne, to ka sani Allah ba zai karbi wannan abin ba. Shi yasa suka ja hankalin ‘ya’yansu, cewa duk irin faɗi tashin da za su, da irin kai kawo da za su yi a wannan gida na duniya, kar su yadda rayuwarsu ta ƙare face sai suna cikin da'ira ta musulunci. Wannan shine wasiyya da umarni da suka ba wa ‘ya’yansu. Waɗannan ayoyi Allah subhanahu wa ta’ala ya ce am kuntum shuhada, ko kun kasance kuna nan ne, idh hadara yaqubal maut, yayin da mutuwa ta zo wa annabi Yaqub, ma'ana sababin mutuwa ya zo wa annabi Yaqub, yayin da annabi Yaqub ya haɗu da wata rashin lafiya wadda ake ganin alamar kamar ba zai tashi ba, ko kamar ba zai ci gaba da rayuwa ba. Wane ne Yaqub? Annabi Yaqub annabin Allah ne, kuma ɗaya daga cikin annabawan Allah, ɗan gidan annabi Ishaq, kuma jikan annabi Ibrahim. Mahaifinsa shine annabi Ishaq, kakansa shine annabi Ibrahim. Shi ake masa laƙabi da Isra'il, wanda ‘ya’yansa kuma ana musu laƙabi da Banu Isra'il. Annabi Yaqub yana ya haifi ‘ya’ya guda goma sha biyu. Daga cikin waɗannan ‘ya’ya guda goma sha biyu, akwai annabawa da kuma manzo a ciki. Wanda yake annabi kuma manzo a cikin ‘ya’yansa shine annabi Yusuf alayhi salatu wassalam, wanda annabi Yaqub ana yi masa laƙabi da mutum mai haƙuri, ana yi masa laƙabi da mutum mai mai da al’amuransa izuwa ga Allah. ana yi masa laƙabi da wanda ya kyautata alaƙa tsakanin shi da ubangijinsa, domin ya haɗu da jarrabawa, jarrabawa da ba kowa zai iya haɗuwa da irinta ya yi haƙuri ba, domin yana son ɗan shi annabi Yusuf, annabin Allah ne, manzon Allah ne, amma yana ji yana gani aka yaudare shi, aka ɓoye masa, ƙarshe aka ɗauke wannan ɗan nashi, aka je aka yi yunƙurin halakar da shi, kuma ƴan uwansa ne suka aikata wannan. Allah Maɗaukakin Sarki ya ba mu labarin wannan kisa a cikin suratu Yusuf, a nan ne za ka samu cikakken bayani akan annabi Yaƙub da irin haƙurinsa da komawarsa ga Allah da miƙa al'amuransa izuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya ce waja'u ala qamisihi bi damin kadhib.
Na'am. قال لن سولت لكم أنفسكم الأمر
نعم
فزر جميل
نعم
والله المستعان على ما تصفون
وأن آية تامن بيان صفوف النبي يعقوب daga cikin sifofinsa annabi Yaqub mai hakuri ne, kuma kyakkyawan hakuri. Daga cikin sifofinsa annabi Yaqub mai mai da al'amuransa zuwa ga Allah ne. Shi yasa lokacin da ƴaƴansa, wasu daga cikin ƴaƴansa suka yi abin da suka yi, suka shirya maganganu wanda ba haka suke ba, suka zo da rigar ɗan uwansu da jini a cikin wannan rigar, kuma jini na ƙarya wanda ba gaskiya ba ne, suka ce ga abin da ya faru. Sai ya ce bal sawwalat lakum anfusukum amra, wannan dai zukatanku ne suka riya muku haka, amma fa sabrun jamil, amma ba abin da ya fi haƙuri. Shi yasa na yi haƙuri, haƙuri kyakkyawa, wallahu almusta'an. Allah shi ne abin neman taimako, ga Allah nake neman taimako, alama ta sifun akan wannan abin da kuka aikata. Wannan shi ne annabi Yaqub. Annabi Yaqub ya rayu a ƙasar Falastin, daga nan ya tafi Misra, ƙasar da Allah ya ba wa ɗansa minista, domin ya je ya haɗu da ɗansa wanda aka ce ya mutu, ko wanda aka ce an kashe, ko wanda aka ce ya ɓata. Ƙarshe kuma Allah Maɗaukakin Sarki ya haɗa shi da wannan ɗan nasa, ya ci gaba da rayuwa a Misra, a wannan ƙasa ta Misra Allah Maɗaukakin Sarki ya yi masa rasuwa. Wannan shi ne annabi Yaqub. Sai Allah yake ba mu labari, am kuntum shuhada, ko kun kasance kuna nan, idh habara Yaqub al-maut, yayin da mutuwa ta je wa annabi Yaqub. Malamai suna cewa wannan amfin tana ɗaukar ma'ana guda biyu. Wasu ka ce am ana nufin a, ma'ana harfin istifham, wasu ka ce am ana nufin bal. Idan muka ɗauke ta a matsayin harfin istifham, sai ya zama cewa ko kun kasance kuna nan, yayin da mutuwa ta zo wa annabi Yaqub, ya ce da ƴaƴansa me za ku bauta a bayana, cewa ai bai bar duniya ba sai da ya binciki ƴaƴansa ya ji wa za su bautawa, ya tabbatar da ƴaƴansa suna kan addinin musulunci, domin Allah za su bautawa ba addinin yahudanci suke akai ba. Wannan shine ma'ana am kuntum, in ka dauke ta a ma'ana am a matsayin harfu istifhar, in ka dauke ta kuma a matsayin bal, sai zama bal kuntum shuhada, bari dai ai kuna nan, kuna nan, iz habara Yaqub al-maut, yayin da mutuwa ta zo wa annabi Yaqub, idh qala li banihi, inda ya fito cewa ƴaƴansa mata abduna min ba'di me za ku bauta bayana, wannan a gaban ku aka yi. Shi yasa dan me kuke danganta shi cewa annabi Yaqub addinin yahudanci yake bi, ko annabi Yaqub ya mutu akan addinin yahudanci, bayan kuna nan a gaban ku yake tambayar ƴaƴansa, yace me za ku bauta a bayana, ƴaƴansa suka ce za mu bautawa abin bautarka da Ibrahim da annabi Isma'il da annabi Ishaq, kuma mu musulmi ne. Wannan ya nuna kenan ashe kun san cewa annabi Yaqub ba bai Yahude ba ne, annabi Yaqub ba addinin Yahudawa yake bi ba, annabi Yaqub bai mutu akan addinin yahudanci ba, to da haka ku daina danganta shi zuwa ga ainihin wato yahudanci. Wannan shine ma'anar am kuntum shuhada. Malamai suka ce amma fassara da tafi abin nan shine idan muka dauke ta an bi ma'ana a harfu istifham, cewa ko kun kasance kuna nan, ya ku ahlul kitab, idh habara Yaqub al-maut, a lokacin da mutuwa ta zo wa annabi Yaqub, idh qala li banihi, yayin da yace da ƴaƴansa mata abuduna min ba'di, me za ku bauta a bayana, qalu, sai ayan suka ce na'budu ilahaka zamu bauta wa abin bautarka wa ilaha abaika da kuma abin bautar iyayenka ibrahim cina annabi ibrahim wa isma'il da annabi isma'il wa ishaq da annabi ishaq anan a cikin waɗannan mutane guda uku ɗaya ne baban annabi yaqub shine annabi ishaq amma ya kira kakansa da baba ya kira kuma kanin babansa da baba kinan a musulunci ya halatta a kira kaka da baba ya halatta a kira kanin mahaifi da baba tunda yace wa ilaha abaika sai ce ibrahim wannan kakansa ne wa isma'il wannan wa babansa ne wa ishaq wannan kuma shine mahaifin nasa shi yasa babu laifi idan an kira kaka a matsayin baba ko an kira kanin mahaifi a matsayin baba shi yasa gaba daya ya kira su da cewa dukkanin su kamar iyaye ne to idan muka tsaya muka kalli wannan tambaya ta annabi yaqub lokacin da ya shiga wani yanayi na rashin lafiya sai da ya tattara ƴaƴansa bayan ya tattara ƴaƴansa ya musu wannan tambayar tambayar da ya musu mata abuduna min ba'di me za ku bauta a bayana wannan yana so ya ji yaya imani ƴaƴansa suke yaya tarbiyyar ƴaƴansa suke yaya ɗabi'un ƴaƴansa suke yaya alaƙar ƴaƴansa da ubangiji take shi yasa ya zaunar da su ya yi musu ainihin wato wannan tambaya din dan idan ya fahimci cewa ƴaƴan nan nashi suna da wata aqida mummuna to zai gyara musu aqida ko suna da wata ɗabi'a marar kyau zai gyara musu ko ba su da kyakkyawar alaƙa da Allah subhanahu wataala to zai kokari ya gyara musu alaƙar su da Allah shi yasa ya tambaye su ma ta'buduna min ba'di me za ku bauta a bayana ƴaƴan kuma suka fito suka ba shi amsa amsar da suka ba shi ne ya fahimci cewa lalle ƴaƴansa suna kan aqida ingantacciya suka ce na'budu ilahaka wa ilaha abaika mu dai zamu bautawa abinda kake bautawa ne zamu bautawa abinda iyayenka suke bautawa shine annabi ibrahim annabi isma'il da annabi ishaq kuma wannan abin bautan naka wannan abin bautan na iyayenka ilahun wahida abin bauta ne guda daya wanda mun yarda da wannan muna da wannan aqidar muna kudurce da ita cewa abinda kuka bautawa da kai da iyayenka Allah madaukakin sarki shi kadai kuka rike shi kuka bautawa babu wani abin bauta bisa gaskiya da tantanta in ba shi Allah ba to mu ma shi za mu rike wani yana nuna mana kenan lalle duk lokacin da Allah ya baka yaya ya kamata ka dinga bibiyar su akan wani tsari suke menene alaka su da Allah sun san Allah ko ba san Allah ba me suke bautawa wannan abu ne mai kyau kar mutum ya haifi yaya ya basu haka sakaka bai san wace aqida suke dauke da ita ba bai san menene alaka su da ubangijin sa musamman a irin wannan zamani wanda ake samun miyagun aqidu suna nan suna fitowa kala kala daga cikin miyagun aqidu da suke yawo a jami'o'in mu a wannan zamanin shine akwai aqidar da cewa babu Allah a kiyaye wannan yawanci wannan aqida tana nan tana yawo a universities din mu tana yawo tsakanin matasa aqida cewa ba Allah wannan aqida dole in ka tura danka karatu a kowace irin university ce ko yarka sai kana bibiyar su kana bibiyar aqidun su kana bincike akan dabi'un su da halayen su kar danka ko yarka su je su dauko wannan guba ko wannan mummunar aqida ba tare da ka sani ba sannan yana daga cikin miyagun aqidun da suke yawo shine aqida wahdatul wujud shine aqidar kowa Allah ne haqiqa aqida ta faida cewa kowa Allah ne wannan mummunar aqida tana da tana yawo ashe dole sai kana bibiyar ƴaƴanka akan menene aqidar su aqida ta uku da take yawo akwai wannan aqida da take ta yaduwa a yanzu shine aqidar ƴan tafsiri ko ƴan kalakatu ko ƴan qur'aniyyun shi ma sai kana bibiya sannan aqida ta huɗu akwai aqidar shi'a ta zagin sahabbai da cin mutuncin sahabbai wannan duk sai kana bibiyar ƴaƴanka akan irin waɗannan miyagun aqidu sai kana zama da su sai kana tattaunawa da su sai kana binciken su kamar yadda annabawa suke wa ƴaƴansu mun ji a baya da annabi ibrahim da annabi yaqub sun yi wasiya ga ƴaƴansu wala tamutunna illa wa antum muslimuna kar ku yadda ku mutu sai kuna dauke da aqida ta musulunci. Mun ji kuma yanzu Annabi Yaqub yana tabbiyar ƴaƴansa ma ta'buduna min ba'di, me za ku bauta a bayana? Haka in ka koma a cikin suratul Luqman zaka ga yanda Luqmanul Hakim yake yi wa ƴaƴan yake wa ɗansa tarbiya akan gyara alaƙar shi da Allah madaukakin sarki, inda yake cewa ya bunayya la
qala luqman ibni wa huwa ya'idu ya bunayya la tushrik billah.
Na'am.
Inna ash-shirka la'ulun 'azim.
Wannan Luqmanul Hakim rahimahullahu ta'ala yana yi wa ɗansa wasiya, yana cewa ya bunayya la tushrik billah, ya kai dan dana kar ka hada Allah da wani a wajen bauta, ka riƙe Allah shi kadai, ka bauta wa Allah shi kadai, ka dogara ga Allah madaukakin sarki shi kadai. Inna shirka la zulmun azim, domin lallai shirka wani zalunci ne mai girma. Sannan ƴaƴa da Allah ya baka amana ce, kuma Allah zai tambaye ka akan wannan amana da Allah ya baka. Ce yasa Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum,
ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa qudduha an-nas wal hijaratu alayha malaikatun ghilazun shidad.
Naam.
La ya'suna Allah ma amruhum wa yaf'aluna ma yu'marun.
Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhallazina amanu, ya ku wadanda suka yi imani, ku anfusakum, ku tsare kanku, ku kiyaye kawunanku, ku kula da kanku, wa ahlikum, da ku da iyalanku. Idan aka ce iyali ya hada da matanka da ƴaƴanka, ku kula da su, ku tsare su daga minara, ku kula da su game da wutar jahannama. Alaiha mala'ika, waɗanda suke kula da wannan wuta su ne mala'iku, ghilazun shidad, masu tsanani ne ko masu ƙarfi ne. La ya'suna Allah wa quda an-nasu wal hijara, kiraran wannan wutar su ne aljanu da mutane. Wanda suke kula da ita mala'iku ne masu ƙarfi, masu tsanani, masu kaushi, ba sa saba wa Allah cikin duk umarnin da Allah ya ba su. Wannan ayar ɗaya daga cikin magabata yana cewa abinda ake nufi shine allimuhum wa addibuhum, ku sanar da su addinin musulunci kuma ku ladabtar da su akan musulunci. Shi yasa dole ne ka kula da tarbiyyar ƴaƴanka. So da yawa mukan yi sakaci a wannan zamani, mukan so ƴaƴanmu su je su yi karatu na duniya na zamani, amma ba mu fiye kula da ƴaƴanmu su yi karatun addini ba. Yana da kyau ƴaƴanka su san addini kuma su san zamani, su san duniya kuma su san lahira. Wannan shine abin da ya kamata. Shi yasa manzo Allah ya ce ihris ala ma yanfa'uka, duk abin da zai amfane ka ka yi kokari ka koye shi kuma ka kwadaitu akan wannan abin. Amma wasta'in billah, amma duk abin da zaka koya na duniya ka saka Allah a ciki, ka nemi taimakon Allah a ciki. To da yawa ana samun sakaci, kaga yara ba a fiye kula da tarbiyyarsu ta addini ba, ba a fiye da kula da makarantunsu na addini ba, an fi kula da makarantun zamani, da makarantun boko, da makarantu na neman duniya. Wannan ba laifi ba ne, amma kar a manta da addininsu. Shi yasa za ga yaro ya girma ya yi boko, ya yi kaza, ya yi kaza, amma bai san Allah ba, bai san addini ba, abin da ya sani. Ba shi da tarbiyyar da zai girmama baban shi, ba shi da tarbiyyar da zai bi Allah subhanahu wataala, ba shi da tarbiyyar da zai daina abin da Allah madaukakin sarki ya hada. Wata rana mun je wa'azi wani gari, sai wani bawan Allah ya kira mu, babban ma'aikaci ne a wannan ƙasar, sai shi da Allah yana so mu zauna da ƴaƴansa guda biyu, saboda shi yana ganin su kamar gaskiya yaran nan sun kama wata hanya wadda take ba daidai ba. Yana da kyau mu zauna mu yi musu nasiha, wala Allah tunda sun san mu malamai ne, mai bai su fahimci abin da ake ciki. Yaran a Ingila suka yi firamare, a Ingila suka yi sakandare, a Ingila suka yi digiri, ba su taɓa yin wata makarantar islamiyya a rayuwarsu ba, ba su taɓa yi ba, ba su taɓa yin wata makaranta ta addini a rayuwarsu ba. Ɗayan ya kai shekara 35, ɗayan kuma wajen shekararsa 27. Wallahi abin mamaki, muka zauna da su muna tattaunawa da su. Shi babban abin da yake ƙoƙarin ya nuna mana cewa shi fa dadi
fa gidaje ne da Allah wallahi abin da yake ga mun eh shi fa gidaje bai fahimci rayuwa ba you know malam dadi kamar wani irin yana da wani abu a kan shi na rashin fahimta rayuwa wannan mu yake fadawa yana ganin shi dan zamani ne shi dan duniya ne ya je ingila ya je amerika ya san duniya amma wallahi abin ta kai ci dukkanin su so biyan ba su iya karatun fatiha ba ba wanda ya iya ba su iya sannan kuma gashi sai rena uba suna ganin shi shi bai waye ba ba gidaje ne shi su ne wayayyu so da haka ya za yanzu a nuna musu su yi wani abu na addini ko su wani abin da zai taimake su su ayyanzu su riga sun san komai ko da haka duk abin da zai amfane su sun sani duk abin da zai cutar da su sun sani muka tambaye su to ya maganar lahiraku suka ce a wannan kuma ai Allah kadai ya sani abin da zai faru ƙarshe ne muka yi wajen zaman awa biyu da su sun fahimta ba su fahimta Allah kadai ya sani ƙarshe muka gaya masa illar tun farko da suna ƙanana ba ka nuna musu addini ba inda ka nuna musu addini ka nuna musu tarbiyya ka nuna musu Allah to duk inda za su je a duniya su je suna tare da aqidarsu amma yanzu ba san Allah ba kawai duniya suka sani shi yasa duk wanda suka fi shi sanin duniya duk sanin addininsa suna ganin shi dan kawai ne ba gida ce to da suna gani ai sun fi ka sanin duniya to wannan shine illar da ake samu wajen kula da yara yasa wajibi ne mu kula da yayanmu musamman a wannan zamani da ake ciki ba laifi duk inda zaka kai danka a duniya ya karatu ka kai shi amma ka fara bashi tarbiyya ta addini inda hali ya fara haddace Qur'ani ko ya fara sanin wani abu na Al-Qur'ani ya san ubangijinsa ya san yanda zai bautawa Allah ya san abubuwan da Allah madaukakin sarki ya wadafta masa a rayuwa to duk inda danka zai je ya je da izinin Allah zai dawo lafiya domin idan baka yi haka ba Allah zai tambaye ka saboda amana ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati wal rajul fi ahlihi ra'in wa mas'ulun 'an ra'iyati maza Allah ya ce dukkaninku masu kiwo ne amana ce ku kula da iyayen maza Allah ya ce mutum gaba da iyayensa mai kulawa ne mai kiyayewa ne amana su aka bashi kuma za a tambaye shi akan wannan amana da aka bashi idan ya ci wannan amana wallahi Allah ba zai kiyaye shi ba ya kamata mu kula da iyayenmu musamman a wannan zamani da muke ciki hadisi ya tabbata wanda Imam Bukhari ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba min abdin yastarihi Allah ar-ri'aya babu wani bawa wanda Allah zai bashi kulawa da iyayensa ko da Allah zai bashi wani shugabanci ko ya bashi dama akan wasu matanka ne iyayenka ne wajen kulawa da su ya mutu yau ko ya mutu maza Allah ya ce ya mutu a ranar da zai mutu huwa ghasil ra'iyati yana bangatar da kulawa da iyalansa yana ha'intar iyayensa bai ba su tarbiyya bai kula da su ba bai nuna musu Allah ba bai nuna musu musulunci ba maza Allah ya ce illa harrama Allahu alaihi aljanna wannan sai Allah ya haramta masa aljanna duk mutumin da Allah ya bashi iyaya bai tsaya ya kula da tarbiyyarsu ba wallahi ba zai samu aljanna ba amana ce Allah ya baka dole ne ka kula da wannan amanar haka kuma idan Allah ya baka iyaya ka kula da tarbiyyarsu Allah madaukakin sarki zai baka gidan aljanna wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo gida sai sarar da wata mata ta shigo gida manzon Allah yana shigowa sai ta fita sai manzon Allah ya tambaye na Aisha wannan matar da naga ta fita daga gida na me ya kawo ta sina na Aisha ta ya rasulullah mabukaciya ce ta zo tana neman gudunmuwa tana neman abin da za ta ci nema babu abin da ya rage a hannuna sai dabino daya shine na dauka na bata ita ma bata ci wannan dabino ba ta raba ta ba ƴaƴanta ƴan mata guda biyu suka ci shine kaga ta fita sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce madubtuliya bi shay'in min hadhihi al-banat duk wanda aka jarrabe shi da irin waɗannan ƴaƴa mata duk wanda Allah ya bashi ƴaƴa mata jarrabawa shi duk wanda Allah ya bashi ƴaƴa mata ya sani Allah yana jarraba shi ne maza Allah ya ce fa ahsana ilayhinna ya kyautata tarbiyyarsu ya kula da su har suka girma ya aurar da su maza Allah ya ce za su zame masa karo daga wutar jahannama ashe Allah ya baka ƴaƴa ka kula da tarbiyyarsu musamman ƴaƴa mata har ka aurar da su da izinin Allah ba za ka shiga wuta ba shi yasa duk wanda Allah ya bashi ƴaƴa mata jarrabawa ce a gefe guda kuma ya gode wa Allah domin Allah ya ba shi damar shiga aljanna da ya ba shi yaya bata. Shi yasa wajibi ne mu kula da tarbiyyar ƴaƴanmu kamar yadda annabawa suke yawan kula da tarbiyyar ƴaƴansu. Shi yasa annabi Yaqub yace mata abuduna min ba'di me za ku bauta a bayana, dan ya tabbatar da akan wata aqida suke. Suka ce na abudu ilahaka wa ilaha abaika, za mu bauta wa abin bautarka da abin bautar iyayenka Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq. Annabi Ibrahim da annabi Isma'il da annabi Ishaq ilahun wahida, kuma abin bauta ne guda ɗaya. Wa nahnu lahu muslimuna, mu masu miƙa wuya ne gare shi, shi abin bauta ɗin. Insha Allah ta tilka ummatun qad khalat, waɗannan al'umma ne wanda sun riga sun shuɗe. Wannan ayar Allah madaukakin sarki yana yin raddi ne ga Yahudawa waɗanda suke da'awar cewa annabi Yaqub nasu ne. So annabi Yaqub akan addinin Yahudanci yake, annabi Yaqub akan addinin Yahudanci ko ba ga Allah, sai Allah yake musu raddi da wannan ayar cewa ai kuna nan ga abin da yake faɗa, wanda ya nuna annabi Yaqub ba mai hude ba ne, annabi Yaqub musulmi ne kuma ya mutu akan musulunci. To daga abin da yake nuna wa ƴaƴansa, sai Allah ya ce tilka ummatun, waccan dai al'umma ce qad khalat, ta riga ta shuɗe, ta riga ta wuce. Laha ma kasabat, duk abinda ta aikata ko ta tururuta, wannan yana mai yana kanta. Wala kuma kasabtum, kuma abinda kuka aikata na alkhairi yana gare ku. Ma'ana abinda ake nufi a nan cewa su annabi Ibrahim da annabi Isma'il da annabi Ishaq da annabi Yaqub sun wuce, abinda suka aikata na alkhairi za su same shi a wajen Allah. Kuma idan kun yi aikin alkhairi za ku samu wannan abinda kuka aikata a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan aya tana nuna mana ashe duk dangantakarka da wani da alaƙarka da wani mutumin kirki idan baka yi aiki ba, aikin shi ba zai amfanar da kai ba. Su manzanni da annabawa sun wuce, duk abin da suka aikata na alkhairi nasu ne. Kuma idan kun yi mai kyau za ku haɗu da mai kyau, amma idan ba ku yi mai kyau ba, kasance wasu kakanninku ne, wannan mai kyan nasu ba zai amfana da ku ba. Wannan shi ne ka'ida, kamar yadda hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah ya ce man batta bihi amaluhu, zu wanda aikinsa bai kai shi ba, aikinka idan bai kai ka ba, lam yusra bihi nasabuhu, dangantakarka ba za ta kai ka ba. Duk alaƙarka da mutum in dai baka yi ba, to abin da ya ba zai maka komai ba. Inda za a ce kai ɗan annabi ne, annabi ya yi amma kai baka yi ba, to kasance babanka annabi ne ba zai amfanar da ka ba tun da kai baka riga ka yi ba. Shi yasa Allah ya ce wala taziru waziratun wuzra ukhra, cewa wani mai laifi baya ɗaukar laifin wani. Abinda kowa ya aikata shi zai samu a wajen Allah subhanahu wataala. Allah ya ce wa in tad'u mutkhalatun ila himliha, inda zai kira cewa a zo a ɗaukar masa wannan laifin da ya aikata ɗin, la yuhmalu minhu shay, ba za a ɗaukar masa ba. Inda za ka nemi agaji ranar tashin alkiyama ka ce ɗana ka zo ka taimaka min, kurakurai na sun yi yawa, laifuka na sun yi yawa, wallahi ba zai ɗaukar maka komai ba. Abinda ka aikata shi za ka samu kamar yadda Allah ya faɗa. Walau kana da qurba, ko da wannan wanda ka kira ya rage maka laifuka ko ya rage maka nauyi ko ya zo ya ɗaukar masa wasu abubuwa, ko da ɗan uwanka ne na kusa, ko da babanka ne, ko da ɗanka ne, ko da ɗan uwanka ne, uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya, wallahi ba zai rage maka komai cikin abinda ka aikata na laifuka ba. Kai ma abinda ka aikata shi za ka haɗu da shi. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat, abinda ta aikata na lada za ta samu, abinda ta aikata mummuna za ta samu. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a, mutum ba zai haɗu da komai ran tashin alkiyama ba sai abinda ya aikata, shi za ka haɗu da shi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Amma kar ka rinka tunanin ai babana wane ne, ko ai yayana wane ne, ko ai ni ɗan uwan wane ne, ko ai ni jikan wane ne, ko ni kabilar su wane ne, duk wannan ba zai maka amfani ba in baka ba Allah subhanahu wa ta'ala ba. Shi yasa lokacin da Allah ya saukar da ayar wa anzir ashiratakal aqrabin, kamar yadda hadisi ya tabbata daga Abi Huraira wanda Imam al-Bukhari ya rawaito, manzon Allah ya zo
ya fara kira ya ce ya ma'ashar Quraysh, ya fara kiran kabilarsa su ne Qurayshawa. Manzo Allah ya ce ya ku tare da dandazon Qurayshawa, ishtaru anfusakum, ku farshi kawunan ku je ku bar Allah, ku yi abin da Allah yake so. La uhdi ankum min Allah shay'a, ranar tashin alkiyama wallahi ba zan wadatar da ku komai a wajen Allah ba. Sannan ya ce ya bani Abdi Manaf, a cikin Qurayshawa ba kuma sai ya kira ƴan gidansu ya ce la uhdi ankum min Allah shay'a, ku sani ni ba zan wadatar da ku komai a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba. Sai kuma ya ce ya Abbas ibn Abdul Muttalib, kadan babarsa kenan, ya ce la uhdi anka min Allah shay'a, ya ce kai abin da ya kamata ka yi wallahi ba zan wadatar da kai komai a wajen Allah ba. Sai ya ce ya Safiya ammat rasulillah, ya ke Safiya gwaggwar manzon Allah, kanwar mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce la uhdi anki min Allah shay'a, ba zan wadatar da ke komai a wajen Allah ba. Karshe ya ce ya Fatimata bint Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya ke Fatima ɗan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ce salini ma shi ce duk abin da kike so a duniya ki tambaye ni zan baki, duk wani abin da kike da bukata na duniya ki tambaye ni zan baki, abin mali na daga dukiya duk abin da kike so zan baki, amma ki sani ranar tashin alkiyama la uhni anki min Allah shay'a, ba zan wadatar da ke komai a wajen Allah ba. Na na Fatima wanda manzo Allah yake cewa tsoka ne daga gare ni, ni ma tsoka ne daga gare ta, wanda ya tutar da ita ya tutar da ni, amma manzon Allah yake fadar haka a kanta. To ina ga wani a ce wai malamin ka ne, ko wannan waliyin ka ne, ko wannan shehun ka ne, ko wannan wani baban ka ne, ko kanin baban ka ne, ana maganar manzon Allah sanar Fatima Allah ya kare ta a gare su. Ashe maganar wai kai kana dariƙa kaza, ko kana bangare kaza, ko kai dan wali kaza ne, ko kai dan shehu kaza ne, wannan duk ba zai amfana da kai a wajen Allah ba, in baka bi Allah ka bi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Shi sa wajibi ne ba Allah, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Sannan ba za a tambaye ku akan duk abin da suka aikata ba, duk abin da suka aikata akan shi za a yi musu sakayya, kuma abin da kuka aikata akan haka za a yi muku sakayya. Na'am sallallahu alaihi wasallam.
وقالوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
الله ما دوكي كي سركي تو وقالوا سكة يكونوا هودا وزما يهودا أو نصارى أو نصارى تهتدوا سيكو شيئا قل بل ملة إبراهيم حنيفا annabi Ibrahim bai zama daga cikin mushrikai ba. Wannan ayar Allah madaukakin sarki yana yi mana bayanin dabi'u irin da Yahudawa, su suna ganin ba wani mutumin kirki sai su, babu wani na Allah sai su, har ma akwai inda suka ce layya da kullal jannati illa quratun sunna na ƙarya, amma kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin, amma in gaskiya kuke ku kawo hujjojin ku in gaskiya kuke. To nan ma suka ce kunu hudan, ma'ana Yahudawa suka ce kunu hudan ta hatadu, ku zama Yahudawa za ku shirya. Su ma Kiristoci suka ce kunu nasara ta hatadu, ku zama Kiristoci kuma za ku shirya. Kowanne suna da'awar nasu ne gaskiya, su ne akan gaskiya, kuma idan an bi nasu shi ne za a shirya, ma'ana shi ne za a shiga aljanna, kamar yadda suka faɗa yadda kullal jannata illa man kana hudan aw nasara. Sai Allah madaukakin sarki ya ce kul, ka gaya musu manzon Allah bal ba haka abin yake ba, hanyar su ba ita bace hanyar gaskiya, to da haka kar ku bi wannan hanyar. Hanyar da ya kamata ku bi ita ce millata Ibrahim, shine addinin annabi Ibrahim. An yi wa millata nasaba ne saboda wani aiki da aka boye, ai bal ittabi'u millata Ibrahim, ko kuma nattabi' millata Ibrahim, bali dai ba haka abin yake ba. Hanyar da ya kamata a bi ita ce hanyar annabi Ibrahim, addinin annabi Ibrahim. Wani addini ne addinin annabi Ibrahim? Shine addinin musulunci. Hanifa kuma addini ne mai kakke wanda babu karkata a cikin wannan addinin, addini ne wanda babu ainihin wato wata cakuɗe, ko babu wani shirme, ko babu hayaniya, hanya ce mai kakkiya
wanda zaka kai ka zuwa gidan aljanna ita ce hanyar da annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya bi. Malamai suka ce me yasa ake danganta hanyar annabi Ibrahim da Hanifa ko Hunafa tare da cewa dukkanin annabawan da suka gabace shi ba a danganta musu waɗannan abubuwa ba. Ibn Jarir al-Tabari rahimahullahu ta'ala yake cewa annabi Ibrahim ya kasance shi jagora wanda Allah madaukakin sarki ya tabbatar da wata ibada a ƙarƙashinsa, wanda wannan ibadar tun daga lokacinsa za a ci gaba da ta tashi alƙiyama. Shi yasa ya zama imam, shi yasa addininsa ya zama miƙaƙƙe babu karkata hanyarsa, saboda hanya ce tun daga lokacinsa za a dinga yin wannan abin hatta su alƙiyama. Suka ce abu na farko shi ne aikin hajji. Annabi Ibrahim shi ya fara ibadar aikin hajji tun daga lokacin ibadar aikin hajji ta wanzu hatta su alƙiyama. Abu na biyu suna cewa shayi ko kaciya, ko ban san me ake kira ta nan. To, shayi ko kaciya annabi Ibrahim shi ya fara yi, kuma tun daga kansa za a ci gaba da hatta su alƙiyama. Shi yasa ake kiran hanyarsa hanya ce Hanifa, miƙaƙƙiyar hanya wadda babu karkata a cikin wannan ainihin wato hanya din. Bal millata Ibrahim Hanifa wa ma kana min al-mushrikina, annabi Ibrahim bai zama daga cikin ainihin wato mushrikai ba. Annabi Ibrahim bai hada Allah da wani ba, annabi Ibrahim bai wuta da in ba Allah ba, annabi Ibrahim bai yi da'awar allantakar wani ba, kamar yadda ku Yahudawa kun yi allantakar wani kun bauta wani kuma bayan Allah, haka ku ma Nasara kun allantakar da wani kun bauta wani kuma bayan Allah. Allah ya ce wa qalat al-yahudu Uzair ibn Abdullah,
wa qalat al-yahudu Uzair ibn Abdullah, wa qalat
Nasara al-Masih ibn Allah. Kaga abin da waɗannan suka yi, su Yahudawa sun ce Uzairu ɗan Allah ne, su kuma Nasara sun ce annabi Isa ɗan Allah ne. To shi kuma annabi Ibrahim bai faɗi wannan ba, dukkaninku mushrikai ne. Ku Yahudawa da kuka ce a bi ku za a shirya, to in an bi ku shirka za tun da kun ce Uzairu ibn Allah. Ku Nasara da kuka ce a bi ku za a shirya, kuma idan an bi ku shirka za a yi tunda kun ce al-masih ibn Allah, cewa annabi Isa dan Allah ne. Amma shi annabi Ibrahim idan an bi shi tauhidi za a yi, domin shi ba mushriki ba, bai taba hada Allah madaukakin sarki da wani a wannan bauta ba. Shi yasa ashe hanyar da ya kamata a bi ita ce millata Ibrahim, ba hanyar Yahudawa ba, ba hanyar Nasara ba, domin hanyar ku shirka ce, shi kuma hanyarsa tauhidi ne, musulunci ne, hanya ce mai kakkiya. Shi yasa a bi hanyar annabi Ibrahim, dan annabi Ibrahim ba mushriki ba ne. Na'am, sallallahu
قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم
نعم
وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى
نعم
وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم
نعم
لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون
نعم
فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق
Allah madaukakin sarki ya ce qulu amanna billahi, ku ce mun yi imani da Allah, wama unzila ilaina, da abinda aka saukar zuwa gare mu, wama unzila ila Ibrahim, da abinda aka saukar wa annabi Ibrahim, wa Isma'il, da annabi Isma'il, wa Ishaq, da annabi Ishaq, wa Yaqub, da annabi Yaqub, wal asbat, da jikoki, wa ma utiya Musa, da abinda aka ba wa annabi Musa wa Isa da annabi Isa wa ma utiya annabiyuna bi rabbihim da abinda aka ba wa annabawa da daga ubangijinsu la nufarriqu bayna ahadin minhum ba ma rarraba daya daga cikin su wa nahnu lahu muslimuna mu masu miƙa wuya ne a gare shi fa in amanu bi mithli ma amantum bihi idan sun yi imani da irin abin da kuka yi imani da shi faqad ihtadaw ku shirya wa in tawallu idan suka juya suka bada baya fa innama hum fi shiqaq su suna cikin rungu da hayaniya da sabani fa sayakfikahumullah da sannu Allah zai isar maka su wa huwa sami'ul alim Allah mai ji ne kuma Allah masani ne waɗannan ayoyi Allah madaukakin sarki yana ci gaba da bamu labarin annabi Ibrahim alayhi salatu wasalam da jama'arsa da kuma abinda Yahudawa suke da'awa a kai Allah ya ce qul amanna billah ku dai musulmi ku ce mun yi imani da Allah ku faɗa wa Yahudawa dan su ƙara tabbatar da cewa fa ku ba za ku hanya su ba tunda sun ce qulu hudan aw nasara tahtan to ku ce musu amanna billah mun yi imani da Allah ko da aka maganar ku fara tunanin za mu yi yahudanci ko za mu bi nasaranci wannan ba ta taso ba saboda mu aqidar mu amanna billahi mu da mun yi imani da Allah abinda ake nufi da imani shine gaskatawa al-imanu lughatan huwa tasdiq shi ake nufi da imani kamar da Allah ya ce wa tarakna yusufa inda mata'ina fa akalahu dhiib wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqin cewa mu mun san ba za ka gaskata ba ko da mun yi gaskiya amma a shari'ance idan an ce imani shine abin da ya kunshi abubuwa guda uku abu na farko qaulun bil lisan shine harshen ka ya furta abu na biyu i'tiqadu bil jinan zuciyarka ta gudunci abu na uku amalu bil jawarih gaban ka su aikata wannan shine imani ka yarda da abin a cikin zuciyarka bakin ka ya furta abin gaban ka su aiki da wannan wannan shi ake kira imani to in aka ce mun yi imani da Allah menene imani da Allah imani da Allah ya kunshi abubuwa guda uku abu na farko al-imanu bi wujudillah shine ka yarda akwai Allah ka yarda cewa akwai Allah din kamar yadda na faɗa dazu aqidar babu Allah tana nan tana yawo a cikin matasa dole sai muna bibiyar ƴaƴanmu matasa cewa sun yarda akwai Allah ba su ko ba su yarda ba ka yarda da samuwar Allah shine mataki na farko na imani da Allah mataki na biyu ka yarda da cewa Allah shine rabbu idan aka ce Allah shine rabbu ma'ana Allah shi ya halatta duniya gaba daya Allah shi yake mallaka duniya gaba daya Allah shi yake gudanar da al'amuran duniya gaba daya wannan shine mataki na biyu na imani cewa ka yarda Allah shine rabb shi ake kira tauhidur rububiyya kadaita Allah a cikin ayyukan Allah Allah shi yake halitta Allah shi yake mallakar halitta Allah shi yake gudanar da wannan al'amuran halitta din alalahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin ma'ana halitta na Allah ne gudanar da al'amura na Allah ne sannan mallakar ita halitta din ta Allah subhanahu wata'ala ce wannan shine matakin imani da Allah ne mataki imani da Allah na uku shine ka tabbatar wa da Allah abinda ya tabbatar wa da kansa na sunaye da sifofi ko kuma ka tabbatar wa da Allah abinda manzon Allah ya tabbatar masa da shi na sunaye da sifofi karka kirkira wa Allah suna karka kirkira wa Allah sifa me yasa baka ba a yadda ka sa wa Allah suna ba domin Allah ya fi ka sanin kansa manzan Allah ya fi ka sanin Allah shi yasa baka da dama ka sa wa Allah suna ko ka kirkira wa Allah madaukakin sarki sifa domin Allah subhanahu wa ta'ala shi ya fi ka sanin Allah shi yasa sunan da Allah ya sa wa kansa shi zaka kira Allah da shi sunan da manzan Allah ya kira Allah da shi shi zaka kira Allah da shi karka kirkiro wani suna naka na musamman ka sa wa Allah karka kirkiro wata sifa taka ta musamman ka danganta wa Allah a'a ka tsaya akan abinda Allah ya sa wa kansa ka tsaya akan abinda manzo Allah ya kira Allah shi wannan shine imani da Allah Allah ya kira kansa da As-Sami'u ka kira Allah da As-Sami'u Allah ya kira kansa da Al-Basir ka kira Allah da Al-Basir Allah ya kira kansa da Al-Alim ka kira Allah da Al-Alim Allah ya kira kansa da Al-Qadir ka kira Allah da Al-Qadir kuma sunayen Allah subhanahu wa ta'ala kowane suna yana dauke da ma'anar daya suna ba irin sunayen mutane bane zaka iya samun mutum sunan shi kaza amma baya daukar ma'anar wannan suna zaka iya samun wani sunan shi Nasiruddin amma yafi kowa lalata addini sunan shi Nasiru ne taimakon addini amma mabarnaci ne a cikin addini zaka iya samun wani Shamsuddin hasken addini amma duhu ne a cikin addini to sunayen Allah ba haka suke ba in aka ce maka Allah mai ji ne to tabbas Allah mai ji ne kuma yana dauke da sifa ta ji din Allah mai gani ne to tabbas Allah mai gani ne kuma Allah yana dauke da sifa ta gani din shi yasa sunayen Allah dan fara suke da juna idan ka ce Allah madaukakin sarki mai ji ne to zaka samu ko mai iko ne in ka ce Allah mai iko ne zaka samu kuma Allah masani ne in ka ce Allah masani ne zaka samu kuma Allah mai azurtawa ne in ka ce Allah mai azurtawa ne kuma zaka samu Allah mai rayawa ne in ka ce Allah mai rayawa ne zaka samu kuma Allah mai kashewa ne in ka ce Allah mai kashewa ne zaka samu kuma Allah mai dagawa ne sannan Allah mai ajewa ne duk sunayen Allah haka suke dauke da ba dan Allah ya zama masani ba ai da bai zama iko ba da ba dan Allah ya zama mai iko ba ai da ba zai iya azurtawa ba da ba dan Allah ya zo mai azurtawa ba da ba zai zama masani ba da ba dan Allah ya zo masani ba da ba zai iya rayawa ba da ba dan Allah ya raya ba da ba zai iya kashewa ba da ba dan Allah ya kashe ba da ba zai iya dagawa ba da ba dan Allah ya daga ba da ba zai iya ajewa ba shi yasa daga cikin sunayen Allah akwai sunayen da malamai suke gani bai kamata ka kira Allah da guda daya ba shine al-mu'izz dole in ka ce Allah al-mu'izz kuma ka ce al-mudhil shi yake dagawa da karfafawa kuma shi yake ajjiwa da raunanawa haka in ka ce wa Allah ar-rafi Allah shi yake dagawa dole kuma ka ce al-khafid kuma shi yake ajjiwa wata rana ya daga ka wata rana ya ajjika wata rana ya karfafe ka wata rana ya raunanaka wata rana ya baka wata rana ya hana ka shine Allah subhanahu wataala shi yasa Allah ya zama as-samad malamai suka ce Allah madaukakin sarki ya zama as-samad ne saboda kore ya kansa abubuwa guda uku duk wanda ya tsufanci da wayannan sifofi guda uku ba zai zama as-samad ba shine Allah ya ce Allahu samad Allah shi ake nufi da bukata sai ce lam yalid bai haifa ba wa lam yulad ba haife shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad ba shi da wani aboki ko abokin tarayya ko wani mataimaki ba duk wanda ka same shi da waɗannan abubuwa guda uku bai sai zama as-samad ba duk wanda yake da yaya ba zai iya zama a sama da ba don ba zai iya maka bukatar ka ba domin wani yayansa shine matsalar shi wani in ka taso zaka yayanka za su hana su ce baba bai kamata a yawa ba domin mana bai yi mu ba ko baba yana zagi ya karka bashi haka duk wanda yake da iyaye bai sai zama a sama da ba domin wani iyayensa ne matsalar shi wasu iyaye ba za su bari yayi ba in ya tashi zai yi bukatar sai iyaye su ce idan kai za mu tsine ma karka ko ba zai ba wanda yake da mata ba zai zama as-samad wani matarsa ce matsalar shi sai ya tashi zai yi sai matar ta hana to Allah ba ya da su gaba da shi sai zama as-samad Allah ba ya da da baranta na din ya hana Allah yi Allah ba shi da iyaye bare iyayen su hana Allah Allah ba ya da mata baranta na matar ta zai yi masa matsala shi sai zama lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad kowace irin bukata ka fada wa Allah Allah zai biya maka amma duk wani wanda zaka tunkara da bukata in ba Allah bane kana bata lokacinka abin takeici abin mabaki sai kaga mutane sun bar Allah suna bin wani kazadi mai datti wanda ba zai iya wadata da su komai ba suna tunanin shi zai kare su daga wani matsayi da Allah ya ba su shi zai rufa musu asiri daga wata dama da suka samu shi zai tsare su daga shiga wani irin yanayi sun manta da as-samadu wanda ake nufin shi da bukata wanda kai yana da kyau mu ji tsoron Allah duk abin da ya taso wallahi mu tsaya ga Allah idan muka tsaya ga Allah subhanahu wataala babu abin da Allah madaukakin sarki ba zai mana ba amma daga lokacin da muka tunkari wasu mutane wallahi ba za su iya biya mana bukata ba wanda zai iya ba muka bukata sai Allah saboda kowa yana da matsala ba wanda ba shi da matsala wanda zai iya fitar da kai daga cikin matsala ta har abada shine Allah subhanahu wataala to shi yasa wajibi ne mai imani da sunayen Allah da sifofin Allah mu kira Allah da sunayensa da sifofinsa mu tabbatar wa da Allah sifofinsa wanda Allah ya tabbatar wa kansa da su sannan bangaren imani da Allah na hudu shine kadaita Allah a cikin ayyukan bayin Allah shine mi yadda babu abin bautawa bisa gaskiya da tantanta sai Allah wannan shi ake kira tauhidul ilahiyya ko tauhidul uluhiyya kadaita Allah a cikin ayyukan Allah ba za ka roki kowa ba sai Allah ba za ka dogara ga kowa ba sai Allah ba za ka koma ga kowa ba sai Allah ba za ka dora goshinka kasa ga kowa ba in ba Allah subhanahu wataala ba wannan shine tauhidul uluhiyya kenan to imani da waɗannan abubuwan guda hudu shine imani da Allah al-iman bi wujudillah al-iman bi rububiyyatihi al-iman bi asma'ihi wa sifatihi al-iman bi ilahiyyatihi wannan shine ake kira imani da Allah Allah ya tukulu amanna billahi ku ce mun yi imani da Allah ina gani lokaci yayi kuma ka zamu sai a farkon wannan ayar idan Allah madaukin sarki ya kai ku gobe zamu dawo daga farko mu ƙara bayani akan abinda ake nufi da kulu amanna billahi abinda muka faɗa ya zama daidai ne Allah ya ba mu ladar abinda muka kuskura akai ubangiji Allah madaukin sarki ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka